Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan ofishinmu da ke birnin Yamai na jamhuriyar Nijar kan mitoci 1621 da kuma 25. Ana iya kuma samun mu a kodayaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu sauraro, Yusuf Abdullahi ne ke muku sallama a shirin namu na musamman, wanda a cikinsa za a ji cewa jakadan kasar Amurka a Nijar Eric P. Whitaker ya bayyana dalilan da suka sa ake samun jinkiri wajen kidayar kuɗin zaben shugaban kasar Amurka na 3 ga watan Nuwamba. Har yanzu dai dangane da wannan zaben na shugaban kasar Amurka, wasu 'yan kasar Nijar sun fara yin kira ga 'yan takarar biyu, wato Donald Trump da Joe Biden, na ganin sun kaucewa irin rigingimun da ake gani a kasashen Afirka a irin wannan lokacin na jiran sakamakon zabe. A tarayyar Najeriya kuma, sojojin kasar sun yi ikirarin kashe mayakan Boko Haram 75 tare da ruguza wasu motocin yakinsu. A kwai shirin na ƙasa da sharhin jaridun Ghana, sannan mu kammala da sharhin muryar Amurka mai bayyana matsayin gwamnatin Amurka, amma fa sai bayan an saurari labarin duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakuma Kiri. Har yanzu ba a tabbatar da wanda ya lashe zaben shugaban kasar Amurka ba, yayin da har yanzu ba a gama kirga sakamako daga jihohi 'yan kalilan da aka kada kuru'u ta akwatin gidan waya sakamakon annobar coronavirus. Shugaban kasa Donald Trump da abokin karawansa na Democrat Joe Biden sun lashe jihohin da suke sa ran za su yi nasara wurin samun rinjaye na kuru'un wakilai na Electoral College da za su tabbatar da wanda ya yi nasarar shiga fadar White House, wani tsarin demokradiyyar kasar da ke jirkice. Amma sakamakon fafatawa daga jihohi da dama kamar Georgia, Pennsylvania da ke gabashin kasar, da Arizona da Nevada da ke yammacin kasa, jami'ai ba su samu tabbaci ba, yayin da ake ci gaba da kirga miliyoyin kuru'u da wasu a ciki aka kada a ranar Talata, wasu da dama kuma aka kada a lokacin da aka buɗe yin zaɓen wuri. Trump ya lashe jihohin Georgia da Pennsylvania, kana Biden kuma ya lashe jihohin yammaci masu makwabta, amma kuma ba a san yadda raguwar sakamakon za su kasance ba. A hali da ake ciki kuma, jihar Michigan da ake mata lakabi da fagen daga da ake sa ran za ta taimaka wurin samun wanda zai lashe zaben shugaban kasar Amurka, har yanzu ana ci gaba da kirga dubun-dubatar kuru'u, a cewar manyan jami'an jihar. Hankali dai ya tashi sosai a Detroit, inda aka hana masu sa ido akan harkar zabe shiga ɗakin kirga kuru'un a jiya Laraba da rana. Shugaba Donald Trump na Republican ya lashe Michigan da kuru'u kalilan a zaben shekarar 2016, amma da yammacin jiya Laraba, manyan kafafen yaɗa labaran ƙasar sun yi hasashe abokin karawansa na Democrat Joe Biden zai lashe jihar. Trump dai ya fito ƙarara cewa zai ƙalubalanci sakamakon zaben a kotu. Mun san muna da dubban kuru'u da ba a kirga su ba, da ake tattara su wuri ɗaya daga garuruwan da suka hada da Detroit da Grand Rapids da Flint da Kalamazoo da wasu garuruwa, in ji sakatariyar jihar Jocelyn Benson a wani taron 'yan jarida a jiya Laraba. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Papa Roma Francis ya kira ga mutanen Italiya da su bi sabuwar dokar hana zirga-zirga da hukumomin ƙasar suka kakaba domin daƙile yaduwar coronavirus. Pope Francis ya dakatar da masu halartar taron jawabinsa na mako-mako, kana ya koma zai bada jawabin nashi ga mabiyansa a cikin talbijin. Ganin ana samun ƙaruwan kamuwa da coronavirus a Italiya, ya bada saƙo kamar haka: abin takaici, dole mu koma da jawabanmu ga masu sauraronmu a cikin ɗaki domin kare kanmu daga kamuwa da COVID-19. Hakan na kuma koyar da mu cewa mu yi taka tsantsan akan buƙatar hukumomi na ɓangaren siyasa da kuma hukumomin kiwon lafiya domin kiyaye kanmu daga wannan annoba. Kiran nashi na zuwa ne a lokacin da gwamnatin Italiya ta sanar a ranar Litinin cewa za ta kakaba dokokin hana zirga-zirga masu tsanani, wanda za su hada da rufe gidajen kayan tarihi da dabaje koli da kafa dokar hana fitan dare da takaita tafiye-tafiye daga yankuna da cutar tafi tsanani, da yake bada sanarwar Prime Minister Italia Giuseppe Conte cewa ya yi. Ya ce, muna duban yiwuwar rage adadin mutane da ke zama a motocin jama'a zuwa rabin adadin, kana muna so mu takaita tafiya zuwa da dawowa daga yankuna mafi hadari, amma banda masu tafiya wurin domin aiki na musamman ko kuma aikin kiwon lafiya ko na ilimi. Yanzu a jiya Laraba ba a tabbatar da wanda ya samu rinjaye a majalisar dattawan Amurka ba, yayin da ake kankan kan a takarar muhimman jihohi da suka hada da North Carolina da kuma Georgia. a jihar Main takarar da aka yi na kankankan da ya dauki hankalin kasar baki daya saboda yunkurin tsige shugaba Donald Trump a farkon wannan shekara da fafatawar da aka yi a kwanan nan akan wacce shugaban kasa ya zabo ta ta zama alƙalin kotun koli yanzu an kammala zaben Ɗan Republican Senator Suzanne Collins ta lashe zaɓen a wata fafatawa mai zafi da ya sa abokiyar karawanta ta Democrat Sarah Gideon ta samu gudurman miliyoyin dala daga wajen jihar. Collins da ta yi wa'adi hudu a majalisar dattawan ita ce ɗan Republican ɗaya tilo da ta kada ƙuri'a a kan ƙin amincewa da Amy Coney Barrett wanda shugaba Trump ya zaɓo ta zuwa kotun kolin da alamar ƙuri'a da ta kada ya kare mata martabanta a jihar Maine a matsayin wacce take da 'yancin kanta. A ƙarshe kasashen Misira da Habasha da Sudan sun gaza cimma yarjejeniya a wata sabuwar tattaunawa domin warware takaddamin shekara da shekaru tsakaninsu akan dam ɗin da Habasha ta gina akan tekun Nilo a cewar kasashen uku. A ƙarshen watan Oktoba kasashen uku sun sake ci gaba da tattaunawa ta hoton bidiyo akan cikewa da aikin da dam ɗin da Habasha ta gina na Grand Ethiopian Renaissance Dam. Sabuwar tattaunawar na zuwa ne bayan kalaman da shugaba Donald Trump ya yi cewa Misira da ke gabar tekun ka iya tarwatsa aikin abinda Al-Qahira ta kira babbar barazana mai gudana kalaman sun fusatar da Habasha. Ministocin harkokin waje da na ban ruwa daga kasashen uku sun gana a makon da ya gabata tare da tawagar kwararru daga kasashensu domin tattaunawa da kuma amincewa akan hanyar tinkarar batun da zammar samun daidaito amma an ci gaba da samun rashin fahimta. Kana tattaunawar ta jela Araba kuma ta gaza cimma yarjejeniya an ji Muhammad Al-Sabai mai magana da yawun ma'aikatan ban ruwan Misira.
To madalla labarin duniya kenan aka saurara. Yanzu kuma sai taskar hotanni zan kuma fara wani da zaben shugaban kasar Amurka. Inda yayin da ake ci gaba da dakon sakamakon zaben jakadan kasar Amurka Jamhuriyar Niger Eric P. Whitaker ya kira wani taron manema labarai domin yiwa al'umma ƙarin bayani dangane da jinkirin da ake samu wajen kidayar ƙuri'un zaben wanda hakan ke haifar da tsaiko wajen bayyana sakamakon zaben da ke matuƙar ɗaukar hankulan ƙasashen duniya. Ga dai ƙarin bayani a wannan rahoto da Sule Mumuni Barma ya haɗa mana.
Kasar Amurka na da ƙwarewar musamman a game da tsare-tsaren zaɓe da kuma yadda ake gudanar da shi har izuwa lokacin bayar da sakamako ba tare da an fuskanci kowace irin matsala ba. Dalili kenan al'ummomin duniya ke nuna ɗaurin kai game da tsaikon da ake fuskanta wajen bayyana sunan wanda ya lashe zaɓen na ranar 3 ga watan Nuwamba. Mafari kenan muka tambayi jakadan Amurka a Niger Eric Whitaker cewa me ya kawo wannan jinkiri. Yana cewa tsarin zaben Amurka wani abu ne mai matukar daurin kai. Kasa ce mai jihohi 50 ba idan Washington DC. Kowace daga cikin waɗannan jihohi na da ka'idodin zaɓe na ƙashin kanta. Mu ɗauki misalin jihar Ohio. Doka ta ce hukumar zaɓe na da 'yancin ci gaba da kirga ƙuri'u har zuwa kwanaki 10 idan buƙatar hakan ta taso. Saboda haka za ta yiwu a ɗauki kwanaki kafin yanke shawarar ƙarshe. Tsarin yana da sarƙaƙiya sosai. Wataƙila kuna tuna da yadda abin ya wakana a shekarar biyu inda aka fafata tsakanin Bush da Al Gore sai da aka kirga ƙuri'un zaɓe sau uku kafin a bayyana sakamakon jihar Florida. A wannan karon zaɓen na da muhimmanci kuma yawan waɗanda suka yi zaɓe ta hanyar gidan waya da ta yanar gizo ya lullunka abubuwan da aka saba gani a can baya. Haka kuma yawan waɗanda suka hallara runhunan zaɓe ya ƙaru fiye da kullun. A tunanina dukkan Amurkawa sun fi son a tsaya a yi aikin da babu tsambare ba wai a yi gaugawar fitar da sakamako ba. Na tambayi jakada Eric Utika shin me yasa yawan masu zaɓe ya ƙaru a wannan karon.
For moi, le sens, le peuple américain est plus en plus differentiated.
Sai ce ni a gani na kan Amurkawa na ƙara wayewa a game da muhimmancin zaɓe. Kuma a ra'ayina wannan abin na da nasaba da yadda Amurkawa a kullun ke neman samar da sauyi. Wato mulki kan jujjuyawa daga wannan ɓangare zuwa wancan. Ma'ana yau Democrat, gobe Republican, ko kuma yau Republican, gobe Democrat. yadda ka san agogo haka abin ke juyawa. Jakadan Amurka a Niger ya kara da cewa annobar coronavirus da ake fama da ita a yanzu haka na daga cikin dalilan da suka haifar da sauye-sauyen da zaben na wannan karin ya zo da su a kasar Amurka, inda akasarin 'yan kasar suka fi ba da ƙuri'arsu ta hanyar gidan waya ko ta yanar gizo a maimakon su fito rumfunan zaɓe. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To, game da wannan halin da ake ciki a kasar ta Amurka, wasu 'yan kasar Niger sun fara jan hankulan magoya bayan Donald Trump da Joe Biden na ganin sun kai zuciya nisa domin kaucewa barkewar irin rigingimin da ake gani a kasashen Afirka a irin wannan lokacin na jiran sakamakon zaɓe. Har yanzu dai ga Sule Mumuni Barma da ƙarin bayani.
Yanayin zaman ɗarɗarɗin da wasu rahotanni ke cewa an shiga a wasu sassan ƙasar Amurka a yayin da ake jiran jin yadda za ta kaya a fafatawar da aka yi a tsakanin Donald Trump na jam'iyyar Republican da Joe Biden na jam'iyyar Democrat, yasa masu bin diddigin wannan zaɓe a nan Niger so makiran magoya bayan waɗannan 'yan takara su yi karatun tanisu. Editan jaridar Le Vanaman Musa Aksar na da irin wannan ra'ayi.
In kun duba a cikin wannan campaign da ake yi, mun ga wani abu da ba taba gani ba. Yadda ake gani Afirka nan, to an fara kai shi can kasar demokrasiya Amerika, to abu yana ba mu tsoro an hudo sakamakon da bai ma su bangaren Trump ba ko bangaren Biden a samu wani tashin hankali. To Ubangiji Allah ya sa su Amerikawa hankalinsu ya kwanta ka a yi wani zanga-zanga.
Barkewar hatsaniya mai nasaba da wannan zaɓe wani abu ne da ake ganinsa a matsayin mugun misali daga ƙasar Amurka, saboda haka ya zama wajibi Amurkawa su rungumi ƙaddara ta yadda ƙasashen Afirka za su ci gaba da koyi daga ƙasar da ake yi wa kallon babbar demokradiyyar duniya, in ji wani ɗan jarida mai zaman kansa Tsahir Isuhu.
Wanga abu ba abun kwarai ba ne ga demokrasiya kasashen Afirka, saboda demokrasiya wani jiya tana cikin hatsari a nan Afirka. Dai wannan rikici na Amurka da zaɓe ya tabbata, to muna cikin hatsari. Kira da nake musu nake suke yi da tashin hankali bai da kyau. Zaɓe ne aka yi shi wanda ya ci a bashi iko.
Tuni dai wasu suka fara tunani akan abubuwan da suke fatan ganin wanda ya lashe wannan zaɓe ya mai da hankali akan su, suna masu cewa ko Trump ko Biden bukatar su gani a kas.
Sunana dai Salamatu Mai Daji, ina nan a Niger. Abinda nake fata ga duka wanda ya samu, mu 'yan nahiyar Afirka a ba mu muhimmanci, mu musamman ma mata, baka ce farace ɗan Afirka ce, ɗan Amurka ce, ta ko ina ce a ba ta 'yancinta. Yana da kyau a ce mata an azamu wani matsayi, kuma ga wanda Allah ya ba a kula da kamar a ce wannan baki ne, wannan fari ne, abu ne wanda ba ya sa ƙasa ta ci gaba. Kenan yana da kyau a ce duka wanda ya ci ya maido da shi wannan kwanciyar hankali da zama lafiya tsakanin fararen fata da bakaken fata.
Yanzu dai duk inda mutum ya zagaya a nan birnin ya mai cibiyar gwamnatin jamhuriyar Niger, hirar wannan zaɓe na Amurka ne ke kan gaban batutuwan da suka fi ɗaukar hankalin jama'a. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To yanzu kuma sai tarayyar Najeriya, inda sojojin ƙasar suka ikirarin kashe mayakan Boko Haram 75 tare da ruguza wasu motocin yakin 'yan ta'addar. To komi masana ke cewa daga Abuja ga rahoton Hassan Maina Kaina.
To clear the remnants of Boko Haram Islamic State West African Province terrorists from their identified enclaves.
Mukaddashin daraktan cibiyar samar da bayanai na rundunar sojojin Najeriya kenan, Brigadier General Bernard Oniako, ke wa manema labaru karin bayani dangane da farmakin kawar da mayakan Boko Haram da ISWAP da ke arewa maso gabashin Najeriya mai take Operation Fireball da a halin yanzu sojojin ke gudanarwa. Farmakin na baya-bayan nan, kamar yadda General Oniako ke bayyanawa, na daga cikin wanda ya galabaita 'yan Boko Haram. Duba da yadda aka halaka kimanin 'yan Boko Haram ɗin guda 75, kana aka ruguza motocin yakin 'yan ta'addan guda 8, aka kuma kame guda 6 tare da nau'o'in makamai iri daban-daban. Rundunar sojojin Najeriya ta ce a nata bangaren ta yi hasarar jami'anta guda 3, wato Hafsa 1 da kuma wasu sojoji 2, sannan ƙalin wasu 4 kuma sun samu raunuka, amma a halin yanzu suna ci gaba da murmurewa a wani asibitin sojoji.
While four other soldiers were wounded in action over a period. However, the wounded soldiers have since been evacuated to military facility where they are responding to treatment.
Tuni dai irin wannan nasara da sojojin ke cewar suna samu ke ci gaba da jawo tafka muhawara tsakanin masana da ƴan ƙasa. To ko irin wannan hobbasan zai bada kwarin gwiwa kuwa? Dr. Yahuza Ahmad Geso mai bincike ne kan ta'addanci a Najeriya.
To wannan baya cikin abin da zai bada kwarin gwiwa ko karfafawa ko daya, saboda ya zama tamkar wato farfaganda ne wanda kuma gazawa sojojin da take bayyana bisa cewa idan sun ce sun ci nasara akan ƴan Boko Haram, bayan wani lokaci kuma ƴan Boko Haram ne su kai musu mummunan hari, wanda abin da ya faru a kwanakin nan a Baga da Kukawa da wasu gurare, wannan sun isa abubuwa na gazawa bayananu. In har abin da suke fada hakan ne yana faruwa, to watakila za mu iya cewa an bi wata hanya wacce in mun gani a aikace. Domin babbar matsalar ita ce jin labarai da muke yi waɗanda ba sa tabbatuwa.
To ko mai mazauna yankin da ake fafata wanke cewa akan haka? Abubakar Sani na ɗaya daga cikin mazauna wannan yanki da ke shiyar arewa maso gabashin Najeriya.
An bada press briefing kuma ni ban ma yadda da press briefing ɗin ba, san da naje ne bincika mutum 75 na su ƴan ta'addan aka kashe. Wato wannan operation fireball ɗin nan ana samun results. A ci gaba dai mu kuma mutanen gari mu bada haɗin kai, bayanan sirri, mu yi addu'a, mu faɗi kalamai masu kyau, mu yi fatan alheri don Allah ya nuna mana ƙarshen wannan musifa ɗin. Inda aka ce an je an kori ƴan ta'addanci a guri ke an yi reclaiming, daban ne fa wannan gurin da inda za a ce ba a taɓa samun wani fitina ba. To za a iya samun irin wannan ɗaiɗaiku na attack a can da nan da nan da nan, amma sojoji sun tashi tsaye suna aiki. Wannan alama ne na nuna cewa waɗannan mutane da suke tafiyar da wannan yaƙi na ta'addanci sun san abin da suke yi. Shi yasa suke kawo waɗannan dabaru daban-daban. Idan su ma ƴan ta'addan sun canja salo, mu ma sojojin namu sai su canja salo. Za mu ci gaba da yi musu fatan alheri da addu'a.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To karfa shafa muna kawo muku waɗannan shirye-shirye na musamman ne daga nan ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar, suna iya samun mu a wasu gidajen rediyo masu zaman kansu amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da Dalol da kuma Niya. Sai tashar mu ta VOA Africa da ke birnin Yamai akan mita 102.5. A Ghana kuma ana iya samun mu a Alpha Radio da ke birnin Kumasi. To yanzu kuma ga Suleiman Muni Barma dauke da shirin na kasa.
Nakasa,
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 ba kasawa ba.
Nakasa ba za ta zama kasawa ba.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake haduwa a shirin nakasa ba kasawa ba na kowane mako, wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Shirin na wannan mako ya samu bakuncin wani matashi dan arewacin tarayyar Najeriya, mazaunin kudancin kasar, wanne tun yana dan kankane Allah ya jarabce shi da tawaya a kafa. Wannan matashi ya shafa shekaru da dama yana aikin kanikancin babura, sabanin yadda wasu daga cikin ƴan arewa ke tarewa a jihohin Kudu da nufin rungumar bara a matsayin sana'a. Abinda ya baiwa bakon namu damar cin gashin kansa, har ma da baiwa wasu yara damar koyan aiki, kamar yadda za a ji a hirarsu da wakilin muryar Amurka Alphonsus Okorokwe.
Ni mai suna Shafi'u Zubairu daga Plateau State, local government din na kuma Kwampa. A Kwampa din ma ina nan a Walwood. Da na tashi da yan haife ni dai na gani a cikin wannan yanayi disability. Ina na tashi na aka sa ni a makaranta, ina makaranta ina hada da sana'a, ina hada da sana'an gyaran mesina.
Makaranta dai ta Qur'ani ko dai
ta boko?
Ta boko. Makaranta primary kenan?
Na gama primary har na zo secondary. Na zo na ide da shi na gama secondary sai na ci gaba da gyara. Ki samu kila Allah ya hore sai in je gaba. Ina kana kan shi na gyaran mesina. Ina hada sabbi da kuma tsofaffi, ina hada su.
Ta su ma shi na din. Yanzu tun kana yaro ne ka fara ita wannan sana'a?
Ina dai a kima dai na kai shekara 15 kamun nan na fara wannan aiki.
Kana secondary
kenan? Ina secondary.
Yanzu ya aikin ke tafiya?
Gaskiya ba laifi, idan ni ina biya kai na bukata daidai wa daida ba komai.
a gidan naku kai kadai ne ka tarar da kanka a cikin wannan halin
ni kadai ne mu dai mu ƴaƴan ma'aikina mu 20 duka da rai muna da rai amma ni ne kadai da na sace kai na haka
an haife ka ka tarar da kanka a cikin wannan
an haife ni dai ba haka na an haife ni ba jinya ne wani polio na tashi na ji tsirwa polio ne ta same ni shine ana ta mun alurai sai abun ta zo har ta zo ta haifar na amun a sani ya riga ya ci zarafina shine na rungume kadara na yi wayo sai na rungume kadara na ce ba damuwa
kuma ga kanan kana gudanar da kanikanci
gaskiya alhamdulillah mutane sun yabe ni suna ta zuwa mun da ayyuka gaskiya ba komai har ma ina da yara ma a hannu ma ina koyar da su
kamar yara na ne yanzu ke koyar sana'a karkashin naka
yara sun kai biyar a hannu na yanzu
ka samu kayaye wasu a can baya
na samu na yayi wasu ma suna nan wasu jihohi daban-daban
suna nan suna kani kan yanzu kana da wani kalubale ne da kan shafi wannan al'amarin naka kamar wani irin kalubale
ni dai alhamdulillah ba na jin wani tunani ko wani kadan advice wanda suna fama da irin matsalolin da ke tafiya da ni su ma su rungume kadara kamar yadda na yi kawai su amma wani damuwa ba na ina feeling complete comfortable a cikin wannan yanayin na tun na samu sana'a ba abin da nake ji wani gashiwa gaskiya alhamdulillah
yanzu ya kake ganin ci kokarin gwamnati wajen kula da nakasassu
gaskiya ni dai ka gani gaskiya ba ni ban ga wani abu ba gaskiya tunda na ga wani abu da kila ina gaba makaranta ne ma matsalan amma ba da bara ni kan ba taba min wani gashi abu ne na a zo a gani haka ba a'a da taba zuwa min ba banin gwamnati amma ban zage gwamnati ba
yanzu a wannan sana'ar da kake kuma gashi kana da burin koma makaranta shin idan ka samu ka koma makaranta me za ka so ka karanta
gaskiya ina son karanta mechanical engineering
za ka karanta mechanical
engineering
Allah sarki wani sako ne yanzu za ka mika ga al'umma masu sauraron namu
shawara kawai nake ba duk wanda yake da da ko kani ko duk wanda ya shafi bangare na irin nawa lailai sai ya tsaya ga gwamnati ba in akwai ƙarfi ya tsaya ya yi sana'a kamar yadda nake yi gaskiya alhamdulillah na samu na biyan bukata shi ma zai samu ba wani lailai sai ya dafa na kan wani ba
to masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za a ji mu dauke da wani sabon shirin idan Allah ya so yanzu a madadin wakilin muryar Amurka a Oweri Alphonsus Okorokwe da bakonmu Shafi'u da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ni Sule Mumuni Barma ke ce da ku sai an jima
to a gaida Sule yanzu kuma ga Ridwan Abbasu dauke da shirin jaridun Ghana
mu so masharhin jaridun na yau kuma a cikin manyan kanan labaranta akwai wannan labarin jaka ko cutar COVID-19 za ta addabi Donald Trump a ranar 3 ga watan Nuwamba jaridar ta ce yayin da kasar Amurka ke dandana kodar ta dangane da ɓarnar da COVID-19 ta yi wa al'ummarta da kuma tattalin arzikinta sai ga matsala na wariyar launin fata da kuma na halin rayuwa da fasar ta tsindima a jiki. Donald Trump dai ba shi ne ya hassasa cutar COVID-19 ba amma irin riko da yake yi wa cutar na ci gaba da yin barna ainin gabaki ɗayan duniya kuma da sauran rina aka ba yau miliyoyin Amurkawa sun tsindima ka'idan an cikin mummunan talauci sa'annan ga bambanci tsakanin masu arziki da talaka talakawa wadde ikamari din a kasar Amurka. Duk da haka shugaba Trump na cigaba da shirye manya-manyan tarurrukan gangamin siyasa tare da magoya bayansa da ba su sanya amawali ko kuma tabbatar da yin tazara tsakanin su. Kasar Amurka ta yi kashi 4 na baki ɗayan yawan al'umman duniya da kuma kashi 20 na mutuwa daga cutar COVID-19 din. Kasar Koriya da Amurka a rana ɗaya suka samu mutum na farko da ya kamu da cutar. To sai dai mutuwar da aka yi rikoda na kasar Koriya dududu bai fi 500 ba in an kwatanta da na kasar Amurka. Ita kuwa jarida da Chronicle wannan labarin ta rawaito kai nesa da ni shugaba ya fadawa chief executive din PPA dangane da zargin fano dumu-dumu na sama da fadi da aka yi masa. Ita kuwa jarida Daily Graphic wannan labarin tarawaito Muhammad ne jami'i daya na gwamnati da ke da hannu a badakalar Airbus. Jaridar ta ce ofishin mai shari'a na musamman ya faɗa cewar ya tabbatar da jami'i na farko a cikin badakalar Airbus a matsayin wato tsohon shugaban kasa John Dramani Mahama game da abin da mai shari'a na musamman Mr. Martin Hamidu ya ce ne dalili ɗaya kraken da ya sa tsohon shugaba Mahama ba a gayyace shi domin a tuhume shi bane duk da barazana da magoya bayansa da lauyoyinsa ke yi gaskiya cewar ya samarwa kansa inshora kasancewarsa dan takarar shugaba na babban jam'iyyar adawa a Ghana. Ridwan Allah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
To da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na musamman da ya zo muku daga nan ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai. A madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Yusuf Abdullahi nake ce da ku a kasance lafiya daga nan birnin Yamai.
Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda ke bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. An kawo da matsala a Majalisar Ɗinkin Duniya a watan Maris lokacin da jam'iyyar PRC mai mulki a China sananniya wajen keta haƙƙin mallakar fasaha ta gaza a kokarinta na jagorantar hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya da ke kare irin wannan haƙoƙi, hukumar kare haƙƙin mallakar fasaha ta duniya. Abin takeici, ba a kawar da mummunan lahani a watan Oktoba a Majalisar Ɗinkin Duniya ba. Babban zauren taron Majalisar Ɗinkin Duniya ya sake jefa ƙuri'a don sanya wasu daga cikin masu cin zarafin bil'adama a cikin hukumar kare haƙƙin bil'adama, ciki har da China da Rasha da kuma Cuba. Masu rajin kare haƙƙin ɗan adam sun yi matakar kaɗuwa. Bai kamata a sakawa masu cin zarafin bil'adama da kujeru a hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta duniya ba, in ji Louis Chabonu, daraktan Majalisar Ɗinkin Duniya ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch. Helen Nua, babban daraktan ƙungiyar da ke sa ido akan ayyukan Majalisar Ɗinkin Duniya wato UN Watch, ya kira ranar baƙar rana ta kare haƙƙin ɗan adam. A cikin rahotonta na kare haƙƙin ɗan adam na baya-bayan nan, ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta yi rubuce-rubuce game da wasu munanan laifuka na take haƙƙin ɗan adam a cikin ƙasar China, gami da tsare ƙananan ƙungiyoyin musulmai marasa rinjaye a Xinjiang. A Rasha, ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta yi bayani dalla-dalla game da kisan gilla, kame mutane ba bisa ƙa'ida ba, da kuma danniyar 'yancin faɗin albarkacin baki da ma sauran cin zarafi. A Cuba, kasar 'yan sanda, jami'an tsaro na gwamnati suna tsoratarwa da cin zarafin ɗan adam ga masu rajin kare demokradiyya a kowace rana, kuma sun hana 'yan ƙasar kafa ƙungiyoyi. Babban ƙudurin Majalisar Ɗinkin Duniya mai lamba 60 karan tsaye 251 wanda ya ƙirƙiro kwamitin kare haƙƙin ɗan adam ya buƙaci mambobin Majalisar Ɗinkin Duniya su zama masu matuƙar karewa tare da ƙarfafa kare haƙƙin ɗan adam. Zaɓin China da Rasha da kuma Cuba a wannan shekara da Venezuela a bara yana nuna majalisar ba kawai inuwa ba ce, amma abin ba a ce ga abin da aka ƙirƙire ta ta yi. A cikin wata sanarwa, sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya nuna cewa Amurka ta fice daga hukumar kare ɗan adam a shekarar 2018 saboda wasu tsarinta na nuna ƙyamar Isra'ila, da dokokin kungiyar da ke bada damar zaben waɗanda suka fi kowa cin zarafin dan adam a duniya ba su wurin zama a hukumar. Ya kuma lura cewa kafin ficewar Amurka ta buƙaci ƙasashe mambobin Majalisar Ɗinkin Duniya da su hanzarta yin garan bawul ga majalisar kafin ta zama ba za a iya magance ta ba. Abin takeici in ji shi ba a saurari waɗannan kira ba. Zaben na bana ya ƙara tabbatar da shawarar da Amurka ta yanke na ficewa daga majalisar tare da amfani da wasu wurare da damar karewa da haɓaka kare haƙƙin ɗan adam a duniya, in ji sakatare Pompeo. Mun bayyana alƙawarin makarar ga Majalisar Ɗinkin Duniya na ayyana 'yancin ɗan adam a duniya da kuma tarihinmu na ayyukan. Wannan shine sharhin Murai Amurka wanda ya bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka na yau.